ذكر ذلك في تفسير سورة الانشقاق. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
نعم. سورة الانشقاق يوانشي لتتفي التفسير دكما مصاحف أنا كلاً تدوان سونا سورة الانشقاق وان دعان أوكوشي ندقى آية القرقن سورة إذا السماء انشقت مصدر نين انشقت سورة الانشقاق سنن كما يازو أتكين سيو البخاري دا سنن الترمذي دا صحيح مسلم حديث أبو رافع يكي تشيوا صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له ما هذه السجدة قال سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أبو رافع يكي تشيوا ناي صلى باين أبو هريرة رضي الله عنه صلى الإشائي sai ya karanta idza sama'un shaqqat fa sajada yayi sujjada da yaje karshen ta fa qultu lahu sai nace da shi ma hadhihi sajda wace irin sujjada ce wannan kai sai yace sajadtu khalfa abul qasim sallallahu alaihi wasallam nayi irin wannan sujjada yayin da nayi sallah a bayan abul qasim shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam فلا أزال أسجد بها باكم زنبشي بإنا ينسجد سبود ونن سورة حتى ألقاه هل سيناه دمائكي صلى الله عليه وسلم ونحديثنا تكون بخاري دا مسلم الرواية المسلم دا أبو هريرة إكي جوا سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق Abu Huraira yace mun yi sujjada tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da ya karanta idza sama'un shaqqat da kuma iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ash-shahid a cikin wannan hadisi shine zamu ga Abu Huraira ya sanya mata suna ko ya fade ta da sunan idza sama'un shaqqat wanda shine wato cikakkiyar aya ta farko. Saboda haka ana kiranta suratul inshiqaq kamar yadda yake cikin littafin tafsiri da kuma mushafin da yake hannun musulmi sannan ana kiranta suratu idza sama'un shaqqat a hikaito ayar farko gaba dayanta wannan sura makkiya ce bil ittifaq to malamai sun hado akan kasancewar ta sura ce makkiya da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin zaman sa a makka al-safun jerin gwanan surorin alqur'ani ita ce ta 83 ta sauka bayan suratul infitar sannan kuma kafin suratul rum wato bayan infitar kafin suratul rum sannan wannan sura adadin ayoyinta 25 ne bisa lissafin mutanen Madina da Makka da Kufa amma a wajen lissafin mutanen Basra da mutanen Sham ayoyinta 23 25 haka yake rubuce a cikin masahif da muke karantawa dangane da abinda wannan sura take magana a kansa wannan sura tana magana akan irin abin da kawayenta suka yi magana a kansa na surorin wannan juz'i wato juz'u amma kamar yadda muka faɗa kuma wannan juz'i za mu ga cewa yana bada ƙarfi ne wajen bayanin tashin alkiyama da abubuwan da za su bujiro gabaninta da kuma yadda mutane za su kasance a ranar alkiyama ta yadda za su kasu gidaje gida biyu wasu su tafi aljanna Allah ka samu daga cikin su wasu kuma su tafi wuta Allah ka tsare mu to haka wannan sura ta bujiro mana irin wannan farkonta yayi kama da farkon surorin da suka gabace ta musamman suratul infitar da suratul takwir za mu ga ta fara da bayanin tsorace-tsorace da za su faru gabanin wato alkiyama Ubangiji madaukakin sarki ya taho da abin anan a takaice ba kamar yanda aka fadaka shi a cikin surorin da suka gabata ba surorin da suka gabata an fadaka shi amma anan an yi maganar tashin alkiyama din ko abubuwan da za su faru na tsorace-tsoracen da suke gabanin alkiyama din an takaita su sannan kuma Ubangiji ya bujiro yadda mutane za su kasu gida biyu a ranar gobe kiyama wasu a ba su littafin su a hannun dama su tafi aljanna wasu a ba su littafin su a hannun hagu su tafi wuta Allah ta kiyashe mu wasu malamai suke cewa haka nan yadda aka jera rubutun su da suratul wato suratul infitar sannan kuma ga suratul tafif sannan kuma ga suratul inshiqaq to akwai hikima wajen jera su a haka in ka dubi suratul a cikin suratul infitar ubangiji yayi maganar cewa akwai masu rubutu wa inna alaikum lahafidina kiraman katibina akwai masu rubutu masu taranku wanda suke rubuta ayyukan da kuke yi na kirki ne ko ba na kirki ba sai kuma a cikin suratul tafif sai ubangiji yayi maganar inda ake ajiye rubutun nasu wato inda ake ajiye littafan su kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin sannan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin sannan kuma aka zo suratul inshiqaq sai aka fadi yadda kuma kowa za a bashi sakamakon abinda aka riga aka tattara masa a littafin sa a ranar gobe kiyama wani a bashi a dama wani a bashi a hagu saboda haka za ka ga akwai wani tsari wajen jera su din wannan wasu malamai sun hararo haka Ubangiji ya buɗe ta da cewa Bismillahir Rahmanir Rahim idan sama'u shaqqat idan sama ta tsatsage wa adinat li rabbiha kuma ta saurari ubangijinta tayi masa da'a wa hukkat kuma ya cancanta tayi masa da'a wa idal ardu muddat kuma idan kasa aka miƙar da ita wa alqat ma fiha wa takhallat ta jeho abinda yake cikinta wata khallat sannan ta wofinta wato ta zama fayau babu komai a cikinta wa azinat rabbiha kuma ta saurari ubangijinta ta yi masa da'a wa hukkat kuma ya cancanta ya wajaba akan ta ta yi masa da'a ya ayyuhal insanu ya kai wannan mutum innaka kadifun ila rabbika kadhan lalle kai mai aiki ne tukuru zuwa ga ubangijinka fa mulaqihi dan haka kai mai haduwa da shi ne fa amma man utiya kitabahu bi yamini to amma wanda aka bashi littafin ayyukansa a hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to za a yi masa hisabi mai sauki وينقلبوا إلى أهله مسرورا يجويا يقوم زواج إيالان سينا من فرنشكي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أما كما وند أكباش للتابن أيها سأبايا بايا فسوف يدعو ثبورا تونا زي كرا حلكة ويصلى سعيرا يشقوت سعيرا يقون دئتا إنه كان في أهله مسرورا shi lalle ya kasance a da mai farin ciki ne a cikin iyalansa innahu wanna allan yahur lalle shi bisa tsammaninsa ba zai dawo ba bala zai dawo inna rabbahu kana bihi basira lalle ubangijinsa ya kasance mai ganin sa ne ubangiji yace idza sama'u shaqqat idan sama ta kekkece sama ta tsagi wanda alama ce da cewa alkiyama ta zo wannan rayuwa kuma ta kare duk tsarin da kake gani bai taba samun tangarda ba bai taba samun matsala ba yanzu gashi duk ya rikirkici sama ta tsagi me yasa ta tsagi ta tsage domin saukar mala'iku ta zama kofofi inda mala'iku za su rika sauka يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وبنجي جيران الدع سما ذات تسعى جيدة كرجي كما أسوكر دا ملائك سوكر وبنجي الملك يومئذ الحق ملكي أولنا رانا نقس كياني mulki ne na gaskiya duk wani mulki da ka sani ya zama banza ya zama shirme ya zama babu mulki na gaskiya a ran nan za a ganshi babu shakka wannan jumlar akwai ban tsoro a cikin ta al mulku yawma idhin al haqq lir rahman abinda zai tausasa zuciyar wato mu'mini wannan tsoro din yayi sauki a zuciyarsa da ubangiji ya jingina maganar zuwa ga sunansa ar-rahman ci al-mulku yawma idhin al-haqq lir-rahman ci mulki ne na gaskiya mulki ne na isa sai ubangiji ya ce to ga Allah mai rahama yake to wannan shi zai sa mutum ya ji dan sanyi an jingina isar da kasaitar da mulkin zuwa ga wanda yake da rahama Allah ka sa mu cikin rahama wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira amma rana ce mai tsananin gaske ga kafirai to ubangiji zai bude sama ta tsatsage a dalilin zuwan wannan lokaci dan ya zama alama ce da take nuna wa dukkan wata halitta cewa karshen rayuwar ya zo kamar yadda ubangiji yake cewa wa futihatis sama'u fakanat abwaaba bubude sama ta zama kofofi wa adhinat li rabbiha adina shine istama wato ta saurari ubangijinta ta saurari umarnin da zai bata ta yi masa da'a cikin umarnin da ya bata kuma wa hukkat kuma ya wajaba ya cancanta a gare ta tayi wannan sauraron kuma tayi wannan da'a kalmar adina tana nufin sauraro haka yazo a cikin alqur'ani wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun munafiqai suna tutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta su je su yi ta tabbata akan su iri iri su yi ta laifukan su sai su zo su ce sun tuba ko su zo su ce ba da gangan suke yi ba ko su zo su ce a mu ba haka muke nufi ba ga yadda muke nufi sai su ce ku yi abinda kuke so mutun ne mai sauraron duk abinda ka je masa da shi duk magana da ka gaya masa zai dauka shine ma'anar huwa uzun to mutun ne mai jin kowace irin magana ka fada masa saboda kaga ash-shahid a wannan ayar shine kalmar uzun haka nan ma'iki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina li 'abdin yaqra'u al-qur'ana wa yajharu bihi ubangiji bai saurari wani abu ba kamar yadda zai saurari karatun bi ali abdin hasan as-sauti yaqra'u al-qur'an ويجهر به ubangiji bai saurari wani abu ba kamar yanda yake sauraron bawan da yake da kyakkyawar miliya yake karanta alqur'ani kuma yana bayyana karatun kaga kalmar ma azina Allah li shay'in ma azina li 'abdi kaga kalmar azina tana nufin sauraro ubangiji ya ce wa azinat tasa ta saurari ubangijinta ma'ana ta saurari ubarnin da ubangijinta yayi mata wannan ya nuna kenan halittu irin sama da kasa da sauran halittu manya-manya da muke gani dukkanin su suna sauraron umarnin da ubangiji yake ba su suna masa da'a sumastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi atiha taw'an aw karha qalat ataina ta'i'in ubangiji ya daidaita zuwa sama nayi nufi sama lokacin tana hayaki wa qala laha wa lil ardi yace wa sama yace wa kasa i'tiya taw'an aw karha kuzo kuna so ko ba kwa so cikin da'a ko tilas qalat ataina ta'i'in suka ce zamu zo cikin da'a ba za mu ba sai an tilasta mu ba za mu zo cikin da'a wannan ya nuna suna sauraron abinda ubangijin sa yake gaya musu kuma suna yi masa da'a abinda zai kara tabbatar da wannan lokacin da ubangiji ya halicci halittu duka ya bujirar da amana ta tauhidi da amana ta taklifi yi kaza bar kaza waye zai karba inna aradna al-amanata 'ala as-samawati والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وبنجيش ان عرضنا الامانه على السماوات من بجرو ده امانه شيء تكليفي يكذا بر كذا على السماوات مك بجرو تا سما غ سمي ده كسا والجبال ده دور وسط fa baina an yahmilla sai suka ce ba za su iya dauka ba wa ashfaqna minha suka ji tsoran daukan amana kaga ya nuna kenan suna sauraron abinda ubangijin su yake gaya musu kuma suna response suna bada ansa ga abinda ubangijin su ya neme su da shi yasa ubangiji lokacin da ya gaya mana halakar al'ummi da suka gabata kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين سيجمي فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين فما بكت عليهم السماء والأرض وبنجد يا هلكاسو دعاك سما ما بتعفو كادا هلكاسو وانا يانون كينا يا عند مؤمني ساله متما قولي متما كيرك يموتو تو سما دكاسا سكين يفو كادا لشنسا kasa za ta kuka da rashin daukan wannan bawan Allah a doranta wanda yake kai kawo cikin da'ar ubangiji sannan sama za ta kuka saboda ta saba tariyar ayyukansa na kwarai yayin da yake yi ana dauka doran alhamis za a dauki ayyukan baye a kai sama to koyaushe aka zo za su san cewa wannan aikin wane ne sai a ce ya bar duniya ya mutu wannan aikin nashi duka ya tsaya to dalilin wannan za ta yi kuka amma kafiri da fasiki da fajiri wanda daman ayyuka miyagun ayyuka ake wucewa da cikin ta nashi da su to wannan ba zai sa ta yi kuka ba shi yasa ubangiji ya kore yin kukan sama da kasa ga waɗannan mutane da aka halaka saboda saban Allah wanda wannan aka san sai yake tabbatarwa da cewa sama ita ma tana ainihin da'a tana biyayya ga abinda ubangijinta ya halicce ta domin shi sai dai ya abubuwan suke gudana ya kaifiyar abin yake wannan ubangiji ya bar wa kansa sani sai ubangiji ya ce wa azinat rabbaha wa huqqat wa idha al-ard muddat kuma idan kasa aka mikar da ita kasa azagaye take amulmula take kamar kwallo idan al-qiyama ta zo za a mikar da wannan kasa ko a ƙara tsawanta lokacin da abu yake a dunkule aka mike shi to zai ƙara tsawo sauraka muddat ay busifat aka shimfida ta kamar yadda ake shimfida buzu yayin da fata take jikin dabba to tana sanannade amma yayin da aka jeme ta to za a zama an shimfida ta ta yadda ba za ka ga wani tudu da kwari a cikin ta ba to yayin da alkiyama ta zo ubangiji zai sa a miƙar da wannan ƙasa ya zama na babu tudu babu kwari babu hawa babu gangara babu duwar wutsu babu ramuka ubangiji ya shimfida ta ta yadda duk nisan da kake zaka iya hango wanda yake can ba tare da ya shiga loko ba ba tare da ya shiga rami ba sabanin yanzu inda zaka tsaya a guri mai nisa to watakila can gaba zaka gani yayi kasa can gaba kuma wani ya gano shi yayi masa tudu to lokacin da alkiyama za ta zo ubangiji zai daidaita kasa gaba daya kamar yadda Allah ya ce yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsatan la tara fiha aywajan wala amta ubangiji ya nike kasa ya tafiyar da duwatsu ya nike su nikewa ya bar kasa ta zama fili fayau ta yadda ba za ka ga wani tudu ko kuri ba to tayi wannan kasar tayi ubangiji ya nade wannan ya sake wata kasar ya mata wannan shufuda kamar da yake yau mutabaddalul ardu ghayra al ardi was samawat ubangiji ya canza kasa ba kasar da aka sani ba ya canza sammai ba wanda aka sani ubangiji zai tara hadittu a wannan lokacin domin hisabi a kasa mai kakkiya irin wannan kamar yadda yake zuwa cikin hadisi baiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yajma'u Allahu al-khalqa al-awwalina wal-akhirin wa yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar ubangiji zai tara halittu gaba ɗaya na farko da na ƙarshe kuma mai shela mai yakwadi ya ji yadda su sannan kuma ido ya kai inda suke kaga anan ya nuna kenan babu tudu babu kwari babu rami babu gangara dan haka duk inda ido yake zai kai ga gare su Allah ce wa alqat ma fiha wa takhallat kasa ta jefar da duk abin da yake cikin ta wa takhallat tawfinta ma'anar tawfinta ta zama fayau babu komai a cikin ta kasa a yanzu tana dauke da nauyayenta tana dauke da dukiya da dan adam yake ba fituka akan ta tana dauke da zinari da azurfa tana dauke da gwalagwalai da man fetur da waye duk tana dauke da su yayin da alkiyama ta zo duk za ta fito da wannan ajiya da ubangiji ya bata lokacin karewar ajiyar yayi yanzu ubangiji zai umarci duk ta fito da su واخرجت الارض اثقالها هذا كسبت فتت ده نويه نويهنتا كما يندي زو حديث مايكي صلى الله عليه واله وسلم كسا تفدا وتتوزو نا زيناري ده توزو نا ازرفا غنش غاشي نان كمر واتو فلا سي نا زيناري ده ازرفا ده سوران كايايكين الات ده سكي تشكي كاين ده دان ادب يكي فافتكا كانس ا لوكاتين وند ياي كيسا zai zo ya tsaya kusa da wannan tozo na zinari yace a dalilin wannan da yake sa wanda ya yanke zumuncin sa ya bata da dangin sa saboda dukiya ya zo ya tsaya kusa da azurfa yace a saboda wannan na bata da yankuwana barawo yace a saboda wannan aka yanke min hannu yau gashi ubangiji ya fito da duk abin da yake cikin kasa din a lokacin da dan adam ba za su amfani shi komai ba a lokacin zai fahimci cewa duniyar bata da kima haka nan abinda ta kunsa gaba ɗaya ba shi da kima bai dace a ce ya saba wa ubangijinsa ba saboda wannan abinda yake gani na kyalekyalen duniya zai zo wata rana gashi amma ba zai amfane shi komai ba to wannan yana daga cikin abinda malamai suka fassara wa alqat ma fiha wa takhallat ko wa alqat ma fiha ta fitar da abinda yake cikin ta na matattu wadanda ake binnewa duk ta fito da su kamar yanda a yanzu take dauke da masu rai a samanta a kasanta kuma take dauke da matattu to a ranar gobe kiyama kamar yanda Allah ce wa idhal quburu bu'thirat idan aka ainihin tore kaburbura aka wato fito da duk abin da kaburbura suka kunsa to a lokacin alama ce ta cewa kasa da kake gani ta gama aikin ta yanzu kuma abin da zai zo gaba shine tattara mutane na da da na yanzu domin yi musu hisabi wa azinat li rabbiha kuma ta saurari ubangijinta ta masa da wa hukkat kuma ya cancanta ko ya wajaba tayi wannan sauraron tayi wannan da to wannan idza harbi ne na sharadi zarf ne na sharadi yana yake bai kunshi sharadi idan har kaza ya faru sai me ubangiji ya shafa jawabu shart saboda sananne ne alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ko alimat nafsun ma ahdarat ko wace rai ta san abinda ta gabatar ko ta jinkirta ko kuma ta san abinda ta aikata idan duk wannan abin ya faru lokacin dan adam zai tuno irin aikin da yauma ya tazakkaru al-insanu ma sa'a ranar dan adam zai tuno abinda ya aikata ko kuma ya zama jawabin shine abinda ayar gaba ta kunsa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ya kai wannan mutum lalle kai mai aiki ne tukuru zuwa ga ubangijinka fa mulaqihi to kai mai saduwa da shi ne ya kai wannan mutum anan kirawa ne zuwa ga mutum ba tare da duba da jinsin sa ko addinin sa ba saboda haka kowane mutum ya shiga karkashin wannan kira sawa'u musulmi ne ko kafiri ne ya kai wannan mutum innaka kadihun kai mai aiki ne aiki tukuru ko dai ya zama aiki ne na lada na alkhairi ko kuma ya zama aiki ne na tsiya na laifi amma dai dan adam haka yake dan adam baya zama haka nan sai da kazar-kazar ko dai kazar-kazar din sa yayi waka ya gudanar da shi cikin alkhairi ko kuma ya gudanar da shi cikin sharri amma ba zai zauna haka nan baya komai ba ko dai yayi alkhairi ko yayi sharri kuma abin nan da yake yi zai je ya same shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan ku masu yin sammako ne kuma kowannen ku mai ko dai ga zama mai sayar da kansa ko kuma mai yanta kansa ko kai sammako ka fita kai ta fadi tashi da kazar-kazar dan karshe ka sai da kanka sai da rayuwarka ko kuma ka yanto rayuwarka ka sai da kanka ga duniya ka sai da kanka ga soyayyen zuciya ka sai da kanka ga sha'awa ka sai da kanka ga maslahar wasu saboda abin da zaka samu na duniya ko kuma ka yanta kanka daga bin san zuciya ka yanta kanka daga shedan ka yanta kanka daga sha'awa ta hanyar aikata abin da ubangiji yake so saboda ka dan adam baya zama haka nan baya komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace asdaqul asma الحارث وهمام سوره da yake kowane suna zama gaskiya yafi gasgata ga dan adam shine alharith wahammam alharith ishara ce zuwa ga kazar-kazar dan adam da kun san harith daga alharith ne alharith kuma shine ce noma hammam kuma shine himmatuwa da wato da kullar wato kullar wata niyya da azama yin wani aiki don haka dan adam baya rabuwa da aiki da kuma irada wato ko da yaushe zaka samu yana nufin kaza ko yana aikata kaza ko yana son yayi kaza ko yanzu yana aikata abin dan adam baya zama ba wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sunaye guda biyu harith da hammam su suka fi zama su suka fi gasgata da dan adam ma'ana su suka fi dacewa da dabi'ar ginin bil adam daka ba zai zauna haka nan ba face ko dai ka same shi yana tunanin yayi kaza yana kwance gadan sa ma tunani yake yadda zai kulle kullen sa da fla yadda kashe gari me za a samu abubuwan nan da yasa a gaba ya zai cin musu sannan in ya fita kuma su same shi yana kazar-kazar yaje can to haka dan adam yake saka dan adam ya zauna haka kawai ba zai yi ba sai dai kawai ya danganta wani irin aiki zai yi ko dai wannan ko yayi wannan shi yasa ubangiji madaukakin sarki ce hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhan khashia amilatun nasiba wasu ayyukan da za su yi ayyuka ne na wahala amma kuma تسعى نار تس عاملة ناسبة تسلى نارا حامية ذات شكوتا بسنة من كونا وتنساسق وحالة دنيا سنة كما لك الشيء وأنه هل دستكي تزمى تبنزا ومن مكومس ذات زمى ذات زمى وتاتي من كونا kamar so, haka dan adam ko yayi wannan ko yayi wannan shi da zai zaba wa kansa kuma dan adam bai da hutu ko dai ya nema wa kansa hutu a lahira ko kuma rayuwar ta ci gaba a haka ba bisa tsarin Allah ba karshe ya shiga wata azaba ta har abada shi yasa ubangiji madaukakin sarki yayi rantsuwa la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillu bi hadha albalad ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد وبنجي يجي حقيقه من هلكي دان ادم اتقين وهلا سوراك رايوسه هكا تكي سي وبنجي يجي فمولاقي مي حدوا دا ايكين داي ني الفاء قاعده العربيه تدل على التعقيب وتدل على القرب وكان ايكي تقرو nan ba dadewa ba za ka hadu da aikin da kake wato kakka ga tsawon rayuwar da kake ko kaga cewa ka rayu shekara kaza ko kana tsammanin nan gaba ubangiji zai daga maka kafa ka kai shekara kaza lokacin da mutuwar ka ka zo lokacin da za ka ga aikin ka a gaban ka sai kaga cewa duk tsawon rayuwar da kai ba a komai take ba za ka ga kusancin wato saurin karewar duniya da kusancin alkiyama ba za a ga tsawanta ba shi yasa ubangiji yake cewa majrika la'alla sa'ata takunu qariba ko la'alla sa'ata qarib me yasa ubangiji ya kira ta qarib kurkusa saboda tana nan tafi duk kuma abin da yake tafi to kusa ne inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib saboda yana tafi duk abin da zai zo nan nan ba da juma'a ba nan koda zai dau lokaci a tunaninka to kurkusa yake saboda haka rayuwar duniya koyaya take kadanci to musamman ko bayan mutum ya mutu to shikenan nan ne zai kara fahimtar cewa rayuwar da yayi a baya ba komai bace kamar sa'a ɗaya ce kamar kwana ɗaya ce saboda zarar ya mutu wannan mutuwar da zai yi wanda lokacin da za a tashe shi zai ga duk tsawon shekarun da aka dauka kamar ba kamar kwana ɗaya ne kamar wanda yaje ubangiji ya karbi ransa mai ata'amin shekara 100 thumma ba'ata sannan ya tashe shi bayan shekara 100 ubangiji ya tambaye shi kam labista me yace labistu yawman aw ba'da yawm yace na zauna kwana ina jin kwana ɗaya ne ko ma yini ɗaya bai ma kai awa 24 ba shekara 100 saboda wannan lokacin da aka zare ran nasa to duk abin da zai za su wakana na tafiyar zamani na tafiyar abin da shi ba zai san da su ba ga mutanen ashabul kahfi da ubangiji ya sa musu bacci yayin da ubangiji ya tashe su وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم وان ابنجي كما تشاي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سن زونا cikin kugu suna bacci shekara 300 ko 309 amma an tambaye su kam labistum sai suka ce yawman aw ba'da yawm saboda rayuwar ta canza ba in kana farki sai kaga yini ya maka tsawo musamman in zaman banza kake ba abin nan saboda haka sai kaga rana ta ki faduwa ko ka da wani azumi mai wahala sai kai ta duba go kai yau rana ta ki faduwa amma bacci kake yi da zaka zauna misali bayan azhar ko da safi kai bacci zuwa azhar sai kaga kamar duk wannan abin da sai kaga sun zama dan kadan kadan ko ka zauna bayan la'azzar ka kama bacci sai ka danar da nan ka ji kiran sallah za ka tashi ka sai ka ji yanzu ba na dan kishin gida yanzu ba na kika ka ga ikon Allah har magruba ta yi
wannan tazarar duba zaka ji ta ba to wannan bacci ma kenan bare kuma bare mutuwa saboda ka yayin da ubangiji madauki sarki zai karbi rayukan mutane to duk irin tazarar shekarun da suka kwashi za su ji kamar babu shi yasa ubangiji yake cewa yanda aka tabbata tabla bistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'adi قال إلا بستم إلا قليلا لو كنتم لو أنكم كنتم تعلمون شيء أي سنة جن أن قانكي كذا سكاي كوي أشكين تبري نعم قانكي كذا مكوي سبورة إن أكن كي أستشهد يتر رأيوا ذات زوكم أرانا غوب كيا ما تند رأيوا جا أبدية تار أبدا سواء نع رأيوا ميلس مي أددي ميلس سافي كذنجي saraka duk tsawaran da zakai a duniya yayin da ka mutu shikenan wannan rayuwar ta zama yawman aw ba'da yawm sanda za a tashe ka abinda zaka gani kenan yawman aw ba'da yawm to wace irin moriya ce zaka ci ta yawman aw ba'da yawm kai asarar rayuwarka ta har abada kaga mutum zai kiyasta wannan babu shakka ba zai taba yarda duniya ta bude shi ba tunda duniyar nan zai ganta yawman aw ba'da yawm a muqabilin yayi asarar abin da yake rayuwa ce ta har abada saboda yawman aw ba'da yawm mai hankali ba zai yi wannan ba ubangiji yace ku masu aiki ne kai dan adam mai aiki ne tukuru ko na alkhairi ko na siya zuwa ga ubangijinka wato zaka koma ga ubangijinka wa anna ila rabbikal muntaha matuka da makura zuwa ga ubangijinka ne duk inda zaka wato sukwana ka fita a guje karshe zaka je ka iske ubangijinka babu kada wani gurin da zaka tike sai zuwa ga ubangijinka inna ilaina iyabahu thumma inna alaina hisabahu makoma su zuwa gare mu sannan kuma mu za mu musu hisabi ubangiji ya nuna cewa dan adam zai zo ya samu aikin sa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada za su samu aikin su gashi nan yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا وكذا ادم duk abin nan da yake kitsawa to kai ya dauka abin da ya dau lokaci nan ba da dadewa ba zai zo ya iske tarin abin da yake haka formula tili ne haduwa da shi ne ko da ya zama aikin da yayi ko kuma formula tili ya zama damirin yana koma zuwa ga ubangiji duk dai abu daya ne yayin da zai hadu da ubangijin sa lokacin ne za a nuna masa aikin yayin da zai ga ayyukan sa lokacin ne yake haduwa da ubangijin sa wannan shine abinda ayar take nuna wa to amma an wahadatul wujud sai suka canza mata alqibla fatafata suka lalata fassaranta suka hargitsa ta suka dauke ta suka mayar da ita zuwa ga mummunar ma'ana ma'ana da take rushe addinai ba gaba daya ba wai addinin musulunci ba duwar addini sabawi wannan tafsirin da suke wa ayar yana rushe shi suna cewa ya ayyuhal insanu ya kai wannan mutum innaka kadihun ila rabbika kai mai aiki ne tukuru zuwa ga ubangijinka wato dan ku hade da ubangijinka kake yi babulaki gidan haka za ku hade ma'ana za ku hade zaka zama shishi ya zama kai saboda haka su a gurin su in kana so ka zama Allah shi ma ya zama kai to ka rika yin ayyuka tukuru in kana aiki tukuru to zaka kai wani mataki da aikin zai sare da kanka kai ko kakka yi diddai ne dan kai ma ka zama kai ne mai bautar kuma kai kake bautawa kanka ba ka zama abidun ma'budun kai ne kake bautar kuma kai kake bauta kanka to dan me zaka ci gaba da abin da ka san kanka kake yi wa to yan wahadatul wujud haka suke fassara wannan ayar haka nan wa anna ila rabbikal muntaha wai matukar dan adam zuwa ga ubangiji kike fikewa mata wato lokacin da zai yi ta aiki yana neman walittaka to in ya rika walittakar shikenan sai ya zama Allah da zarar ya zama Allah shikenan ayyukan da yake yi na ibada sai su sare da kansa wannan ibnu arabi ya rubuta wannan a cikin al-futuhatil makkiyya in ka dawo al-futuhatil makkiyya a ganshi littafi ne babba amma girman banza ne da wofi domin banda tsiyawa ba abin da yake ciki to a ciki ya karkasa maqamat wato
mukami mukami da dan adam zai rika hawa kansa daga wannan mukami sai kuma a masa promotion sai a kai shi ga wannan mukami a masa promotion a kai shi ga wannan mukami har ya zo lokacin da za a masa retire to aka masa retire shikenan ba wani aikin da yake wa jama'a kansa shi ma ya zama wanda ake yi wa aikin ne dan haka wa zai bautawa lokacin da zai zama ya kai al-abdu rabbun war-rabbu abdun wa laysa shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka maytun aw qulta rabbun anna yukallaf sauraka bawa ya zama ubangiji ubangiji ya zama bawa sauraka yace shi bai gane ba wane ne zai dora ma wani aiki in kace bawa to ai bawa zai zama babu shi in kace ubangiji to ya za a dora ubangiji aiki saboda shi ya kasa ya rikici ma ya kasa gane waye 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 ba waye ba to dama duk wanda ya bar hanyar manzon Allah ai dole ya rikici dole ya shiga dimuwa to kuma waɗannan mutanen su ne ababen girmamawa ban ga abin da zaka sai dai in zaka girmama Fir'auna sai dai in za a girmama Fir'auna da yace ana rabbukumul a'la wannan da shi da Fir'auna fatin su daya bayan da aka iya raba su shi yasa shi ma yace Fir'auna mumini ne shi kansa har rubuta risala yayi dan ya tabbatar da cewa Fir'auna ya mutu mumini dan aljanna so kaga ai fatin su daya haka Fir'auna irin imanin sa gare shi tunda shi ma yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi imanin su daya ne saboda haka kaga dole ne yace mumini ne in yace mumini ne kire yana nufin imanin mu wato imanin sa shi da na Fir'auna da iri daya ne haka baban musu abasu haka imanin su daya ne Fir'auna mumini ne ka imanin Ibn Arabi Ibn Arabi mumini ne ka imanin Fir'auna wanda mun sha bayani akan ayoyi da suke warware wannan akida ina jin a cikin tafsiri ma akwai sanda muka yi ishara zuwa ga wannan akwai wani da aka taba yi a nan Sudan cikin 1980s wanda ake kiran sa shi da kungiyar sa al-jumhuriyyun so yan jumhuriya wai wato wannan ce akidar su to suna da wannan akida ta cewa shi Taha Muhammad Taha ko Taha Mahmud Taha ya kai wannan matakin na shi Allah ne shi yasa da ka shiga gidansa tun daga farko za ka ga irin su kul huwallahu ahad a rubuta ko ka gida wannan za ka shiga wurin Allah shi kadai ne shi kadai ne a ciki wa khashat al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa saboda ka tun daga farko kakka sake ka daga miliya domin ar-rahman ne a ciki haka a tsoron rakin gidajensa to aka ba aka rubuta lokacin Ja'far bin Mairi ne ina ji lokacin Ja'far bin Mairi aka kama shi aka kai shi kotu ya tabbatar da cewa shi yana kan wannan akida kuma zai saki ba karshe aka yanke masa hukuncin ridda da shi da wasu mabiyansa da suka kafe akan cewa shi hakan yake su ba su yarda ce ba haka bane aka yanke musu hukunci suna ganin cewa za su dawo maganar wai su mutu ba maganar mutuwa ba ce har biya ce za a yi ganga cikin za a rabe ma za su dawo waɗanda su ne jumhuriyun kaga yan wahadatul wujud wata shekara lokacin ina karatu a Saudiya ina browsing a internet kawai sai daga wani bafaranshi ya yi rubutu an tarjama rubutun an fassara shi zuwa larabci da faransanci shi amma an fassara shi zuwa larabci a ciki yana maganar ɗan wannan kungiyar ya akai sai sarkafo Malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama wai shi ma ɗan wannan ka duba ga Allah ka duba yadda suka yi hannun riga yabar da ake rigima da shi akan wannan aqidar wani bafaranshi can da bai ma san meye musuluncin ba to wannan ba komai bane illa yana nuna maka cewa wani lokaci haka ake son a bata sunan mai kira zuwa ga Allah wanda ba su san shi ba sai su kasa gane ba ban san ya aka ya samo sunan har ya makala a cikin barkwanci da wasa muna waya da ce yaushe ka shiga jamhuriyyuna baka gaya mun ba ke ce wata jamhuriyyuna kuma ta ce gashi yanzu a gaba ba yana karantawa
to wannan ita ce aqidar waɗanda suke ƴan wahdatul wujud duk wanda ya rika a cikin harkar sufanci ya ita ga wannan shine abinda suke kira tauhidul khassa ko tauhidul khawas ko khawasu khassatul khawas wato tauhidi ne na wasu na musamman ba kowa ake buda masa shi ya sani ba ke ana farawa da la ilaha illa huwa azu la ilaha illa anta sannan azama la ilaha illa ana sai in ka kai wannan matakin to kawai kai dai kawai kana kallon mutane ne in ka ga dama za ka iya gafarta musu in ka ga dama za ka iya sannan ubangiji ya ce fa abba man utiya kitabahu bi yamini wanda wannan shine sakamakon aikin da mutum zai iya gani to ranar gobe kiyama kuma za a raba wa kowa littafin aikinsa to amma wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to sannu za a yi masa hisabi mai sauki to ubangiji ya nuna dukkan wani mutumin kirki za a bashi littafin ayyukansa na kirki a hannunsa na dama wanda yana nuna maka falalar hannun dama falalar dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ujibuhu tayammulu fi amrihi kulli ya ujibuhu tayammulu fi taraddulihi wa tanahulihi wa fi sha'nihi kulli annabi na sha'awar duk abinda zai fara ya fara da dama saboda ka ko taja kansa zai yi zai fara taja bangaren dama takalmi in zai sa zai fara sa kafar dama duk harkarsa in zai yi yana so ya gabatar da dama sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa la yaqulu ahadukum bi shimali wa la yashrabu bi shimalihi fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu biha kada dayan ku ya ci abinci da dama da hagu kada dayan ku ya sha abin shan sa da hagu domin shaytan da hagu yake ci da hagu yake sha wato tsari ne na shaytan komai yayi shi ba hagu kai mu'mini kai mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai musulmi da kai imani da Allah da manzonsa kada ka kwaikwayi shaytan a wajen cin ka da shan ka amma yanzu zamu ga abin takaici sai kaga mutum ya rike biredi da hannun hagu ya rike kofin shayi da hannun dama ya fizzigi biredi da hagu ya kwankwadi shayi da dama to ban sani ba in ka tambaye shi da hagu kake ci ko da dama da me zai ci zai ce maka ina sha da dama ina ci da hagu wai bai yadda ya fara gutsura bire da sanai dauka abin nan din ba wannan ga magarin mutane kakkai maganar waɗanda boko ya wanke musu kwakwalwa suka dauki rayuwar batu da ita ce abin koyi a kawo abinci sai ya rike wuka da hannun dama sai ya dauki cokali mai yatsu da hannun hagu yana ta kokowa da abincin yana kaiwa da bakin an bashi ruwa ko yana cin abinci in zai sha ruwa sai ya dauko shi da hannun hagu ya kama sha da hannun hagu kaga shaytanci a zahiri yadda manzo Allah ya ce fa inna shaytana ya'kulu wa yashrabu biha wannan yana nuna cewa wannan zahirin sa shaytan ne inda ba shaytan bane bai kamata ya ci ko ya sha da hannun hagu ba ya tabbata a cikin hadisin a cikin sahih al-bukhari da wannan hadisin al-imam malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ku jimu sai ya bukaci a bashi abin da zai sha yana bukatar abin sha ce sai muka je muka tatso masa nonan wata akuya muka gauraya shi da rijiyar gidanmu ruwan rijiyar gidanmu na kawo masa ya sha to Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana hagunsa sayyidina Umar yana gabansa sai kuma wani bakawi yana da hannunsa sai Anas ya ce to a bawa Abubakar dan sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita shi a komai sai ya ce a bawa Abubakar ya sha sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al aymanun al aymanu nadama dai wato aba wannan bakawi yace idan za ku yi abu to ku fara da dama Anas ibn Malik yace fa hadhihi sunnatun ko fa hiya sunna hasu to wannan ita ce sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam haka wannan yana nuna maka falalar dama shi yasa zaka ga ƴan aljanna san kirawo su ashabul yamin ko ashabul maimana ma ashabul maimana dan wuta kuma an kira su ashabul shimal ko ashabul mash'ama an kirawo su ƴan hagu ubangiji yace fa amma man utiya kitabahu bi yamin amma da aka bashi littafin sa a hannun sa na dama kalmar yamin ta kai ma a larabci inda abu mai albarka suna kiran albarka da al-yumnu suna kiran shi al-yumnu al-yumnu shine albaraka wanda duk abinda yake na dama to mai albarka ne Allah ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to za a yi masa hisabi mai sauki hisabi mai sauki yazo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man nuqisha alhisab uzib wanda da aka yi masa hisabin keke da keke to ba zai kai labari sai an azabta shi qalat sai Aisha tace fa qultu sai nace alaysa qala Allah ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ubangiji ya ce zai yi hisabi zai masa hisabi hisabi mai sauki sai manzo Allah ce laysa zaka bil hisab ba wannan ne hisabi ba walakin zalika al arad ko al arad walakin zalika al arad ce wannan kawai bujiro da aikin ne amma ba za a tsaya a bi shi daya bayan daya ba ai a kacaccala shi a bubbuda shi a tattona shi ce man nuqisha al hisab yawm al qiyamati uzib wanda duk za a yi masa hisabin keke da keke ranar gobe kiyama to sai an azabta shi wato rahamar shine a bujiro da aikin a dunkule a ture a mulmule a daure kamar yadda ake dauro dila kada a fasa kada a fasa wannan kuma kowa zai so haka domin aka fasa aka rika dauko ayyukan daya bayan daya a daga a ce wannan ba waye saka ko wannan ba ba wani ka cuta ba ba wani ka zalunta ba ba da wani kai ba ji ba kai ba annabi ba ci kai ba kaza kai ba to wannan mutum ba zai kai labari amma aga a turo aikin a daure a mirgilo shi a zo a ce wannan ba a ce ai aikin wani ne a ce to ku a sauka ku ce ku ci ku ci to wannan ya kai labari to Allah ya sa da haka za a yi mana amin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana faɗa ce ranar gobe alkiyama ubangiji zai kusanto da mu'mini yudnil mu'mina min rabbi ko yudnil mu'minu min rabbi ko yadnul mu'minu min rabbi fayaj'alu alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubi amma fa'alta dhanba kadha amma fa'alta dhanba kadha wa huwa yuqarriru bidhalika wa yaqulu a'rifu ya rabb a'rifu ya rabb fa yaqulu satartuha laka fi ad-dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm ubangiji zai matso da mu'mini zuwa gare shi ko a matso da mu'mini ko mu'mini ya matso zuwa ga ubangijinsa ranar gobe kiyama ubangiji ya sanya masa tira ana masa labile ta yadda sauran mutane ba za su san me yake faruwa ba a yi masa tira ubangiji ya rika zana masa laifuka sa daya bayan daya ba kai ne kai kaza ba yana ya ubangiji ni ne dai ba kai ne lokaci kaza rana kaza guri kaza kai kaza ba yana ya ubangiji ni dai mu'mini ne ba maganar wallahi rabbina ma kunna mushriki ba magana yayin ƙarya yayi wa Allah rantsuwa da munafiki zai yahlikuna law kama yahlikuna lakum to ubangiji zai ta zano masa ayar laifukan sa kai ne kai kaza a lokaci kaza yana ce Allah ni nayi na sani Allah ni nayi na sani ubangiji ya ce to na sutarta ka a duniya wani ba bai san kai ba to anan na gafarta maka to kaga wannan shine hisaban yasira amma ba a tsaya a binciki mutum ba inda za a yi bincike
annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai mutum ya shiga hannu da waya ya kubuta. Ubangiji yace amma man utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yazo ya zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki, ya koma zuwa ga iyalansa a aljanna, ko ya koma zuwa ga iyalansa da Ubangiji ya tanada masa na hurul aini a aljanna, ko ya koma zuwa ga danginsa. Tunda shiga aljanna ba lokaci guda za a tura mutane duka ba, wasu za su riga wasu shiga, wasu za su riga akwai as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, ko za su riga shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yadkhulu fuqara'u al-muhajirin al-jannata qabla inya'ihim bi 500 sana. Fuqara'u wa tutalakawan muhajirina za su shiga aljanna katin masu kudin su da shekara 500. Sauraka talaka wanda Allah bai tila masa komai ba, bai bashi mulki ba, bashi kudi ba, bai bashi komai ba, in aka zo hisabinsa ba zai dau lokaci ba, sabanin wanda Ubangiji ya bashi miliyoyi ko biliyoyi, ko ya dade yana ta'ata, ko ya jima yana mulki. Yanzu kai wannan na Tunisian nan aka zo hisabinsa ba shekara 23 kana ta'ata, kana saban Allah, kana yakar Allah. Sauraka wasu za su riga wasu shiga aljanna saboda abinda za su zo da shi ba yawa, za ka za a yi sami masu kuɗi mutanen kwarai su ma za su shiga aljannar, amma za a yi ta bijiro abubuwa, to kamfaninka na buka zafa, to kantinka da yake buka zafa, shiyarka ta buka zafa, kuɗinka da yake hannun wane ka zafa, ana ta lissafi. Wannan shine bala'i, wato ba tarawar ba, ansa da tambaya, ansa tambayar a can, yadda za ka ansa tambayar shine bala'i. Kuma ka mutu ka bar su a nan, a can ba za a ce ai ba duka ka ci ba, ka bar wa magada, a'a in an tashi duk abin da ka bari sai an min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tambaya kala biyu, ta ina ka samu wannan, to me ya ka kashe shi, wannan fa ina ka same, to ya ka kashe shi. Tore shi ne tashi hankali, Allah ka kiyaye mu. Ba kamar da wasu kuma suke zaton cewa su masu kuɗi wato aljanna su za ta zama kasar ta masu tattalaka ba, a'a, har ma aka samu wani babban hadisi cewa wai su uwan su Abdurrahman ibn Auf da jan ciki za su shiga aljanna, a'a, ba wani magana da jan ciki, za a dau lokaci, amma kuma ba dai ba lalle bane an zo a sa shi kasar sai a sa shi kuma sama, yayi jinkiri bai iso ba saboda ana can ana ta lissafi. Da yazo aka tara da abinda aka kuma ayyukan sa manya manya, sai yazo a ce to ga taka can gidan aljanna a sama can da tawani, haka ba wai sharadi bane dan Allah ya ba mutum kudi ko a ce aljanna ka kasa take ta talaka ce sama. Sannan wannan hadisi da ake jingira cewa Abdurrahman ibn Auf zai shiga, wannan ba gaskiya bane, kai ka shiga a tsaye har ma wani yana cewa zaka shiga ka fada da ka fada din shi kuma ya shiga yana jin ciki. Ubangiji yace wa amma man utiya kitabahu wa yanqalibu ila ahlihi masrura, da juya zuwa ga iyalansa, zuwa ga ɗan uwansa, ko zuwa ga matarsa da ƴaƴansa idan Allah madaukakin sarki ya shigar da su gaba ɗaya aljanna zai same su, ko kuma zuwa ga jinsin sa ƴan uwansa mu'minai. Duk malamai sun fassara kalmar ahlihi da wannan, wasu kuma suka fassara da cewa nan uslubi ne da yake nuna cewa ya samu kubuta, ya samu kwanciyar hankali da farin ciki, kamar yadda matafiyin da ya fita da kasuwancinsa neman wato tijara, ya fita da kayan tijararsa, ran da ya je ya dawo cikin riba, ya dawo lafiya, to babu shakka babu ranar da take da farin ciki gare shi irin wannan ranar. To haka shi ma wanda aka yi masa hisabi, ko kuma aka yi masa ɗaya aka yi masa hisabi mai sauki ya samu hayewa, to babu shakka shi ma zai cika da farin ciki, kamar yadda kake kallon mutumin da ya fita wani kasuwanci ya dawo ɗauke da riba kuma lafiya lau yake farin ciki. Sannan Ubangiji ya ce wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, amma wanda aka bashi littafinsa a bayan bayansa, fa sawfa yad'u thubura, to wannan zai kira halaka. don haka wannan aya da ayoyin da suke gabanta suna bukatar su ma bayani ga kuma lokaci yayi za mu dakata anan sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in rabbil alamin salatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in da farko kada mu manta insha Allah gobe asabar za mu dawo karatun mu na tajridu sare sannan akwai karatun da za a fara nan ran Lahadi wanda Dr. Muhammad Muslim Ibrahim zai fara na usulus salata saboda haka yana da kyau ɗan uwa a halarta na tabbata za a karu da abubuwa da yawa Muhammad Muslim Ibrahim kamar da ku sani dan nan Kano ne kuma yana daga cikin taliban da suka dawo kwanan nan daga Jami'ar Madina ko abin da ya karanta shi ne abin da ya shafi aqida ya karanta aqida ta sunna da kuma kishiyoyin wannan aqida din da haka na tabbata za a ji abubuwa daga wajensa masu kima masu abin nan abubuwan da muka manta shi yanzu ya zo da su da dubudumin sa saboda haka zai sanar da ku insha Allah musamman ma rubutun da yayi na sani rubutun sa na masters akan littafin bita'i ya sura sa Umar ibn Ibrahim al-Bita'i littafin sa da yayi akan yan wahadatul wujud akan kafarta ibn Arabi wanda mun zama magana sa dazun nan to akwai littafi da bita'i yayi akan fadan aqidun sa miyagu wanda karshe shi ya tafi akan kafarta shi akan sani shi dan uwa da kuma Muhammad Muslim yayi masa sunsa sannan kuma ya ci gaba dai a wannan bagina aqida haka yan uwa sai a daure babu inda ake bonan zar ilimi kamar nan Kano wallahi inda ka je to a bayan Kano ake Allah kuma kuna samun malamai waɗanda suka yi ki karatu wanda a ko ina suka je za su iya takama da karatun da suka yi ba wai malamai bane local duk inda suka je za a yadda cewa su malaman ne to kusan a gaskiya ba na ce a wasu jihohin babu bane a yadda nan din aka dauki ba da karatun aqida ba lalle bane a wasu jihohin akwai wannan ko da kuwa akwai masu karatun amma nan gaskiya ana yin yadda ya kamata babu kosa babu gajiyawa kusan ma su daliban sun fi gajiyawa akan malaman daliban sun fi gajiya wai ka zo wannan gobe ki zuwa ji wannan amma za ga malaman cewa suna kokari wajen su ga cewa sun sanar da abin da Allah ya sanar da su sannan fadakarwa ta gaba wanda muna ga ya kamata mai tsokaci akan ta ba dan komai ba sai dan abinda yake karkashin ta na izina da yawa nayi hudu ba dazu akan ta kuma na fifita in yi hudubar da Hausa gaba daya idan na ganin akwai maganganu da yawa a karkashin wani topic wanda za a faɗa kuma topic din nan a lokacin ake cin sa tayo in ya kwana biyu ya wuce shikira zama lami to na kan fifita hudubar farko da ta biyu su zama da Hausa saboda a samu cikakken lokacin da za a yi magana akan topic din kun san ita yin hudubar da larabcin ba wai dole bane saboda dai wani abu ne da aka samu na takalidancin mazhaba a rika shararo larabci mutane suna gingidi ba sa gane komai wanda kuma wanda ya saba wa hikimar shar'anta huduba an shar'anta shi ne dan karantar da al'umma da kuma kwadaitar da su da fadakar da su sai zama na mutum ya zo ya rike wata takarda yana ta karanta mutane ba san ma me yake yi ba sai ɗan tsirari ɗan kadan wani ma ya ta maimaita huduba shekara da shekaru ba ya canzawa saboda yara da mata a gida duk sun haddace ba wani abin da yake canza daga ciki to a gaskiya an samu canji wajen gabatar da wani bangare na huduba cikin harshen Hausa wanda ina gani nan gaba ma gaba ɗaya za a rike a koma Hausan ma ba laifi bane a zo a yi huduba da Hausan wataƙila muna sulka da larabcin dan mu ƙara shajja'a ka in ka zo ka ji ana kwararo larabci ba ka ganewa wataƙila wannan ya ɓata maka rai ka ga cewa ya kamata kai ma ka je ka shiga yaƙi da jahilci ta larabci ka koyi larabci wannan shi yasa wataƙila ake dan sulkawa da larabcin amma inda so samu ne ma gaba ɗaya a yi ta tsantsar Hausa yadda zaka fahimta kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe zaka samu yanzu kamar ka je kasar Pakistan da Urdu suke hudu
yaran uku da ake hudu ba saboda kowa da kowa zai zo fanci abinda liman yace a hudu barsa
na'am
to nayi hudu bar yau duk da Hausa kuma duk sanda naga wani mawdu'i wanda ya kamata in yi shi a hudu ba daya kuma in nace zan kasa hudu bar gida biyu daya larabci daya Hausa to a lokacin ba zai to zan yi shi gaba daya da zan yi shi da Hausa ne gaba daya abinda ya faru a Tunisia satin da ya wuce shi wani azzalimin mugun tagutun ya gudu wanda kun san kasa ce da ta kusan tafi kowace kasa cikin kasashen Larabawa wanda matsawa musulunci ba kasar da ake yakar musulmi da musulunci irin kasar Tunisia duk yadda kake jin abu yana faruwa a Libya ko a Masar ko abin nan ga ƴan Islama wallahi duk kannai suke ga kasar Tunisia kasar Tunisia abin yayi nisa duk da cewa kasar nan fa ta musulmi ce gaba daya ita ce kasar da ake kira Afrika kafin ma a kira wannan yankin namu Afrika ita ce Afrika ta farko a manyan littafai na farko da zaka ji ana magana yaƙe-yaƙen sahabbai irin su Ukbah ibn Nafi' a ce sun danno sun shigo Afrika to Afrika wajejen wannan yankin ne fa Tunis har yanzu aka ce Afrika ana nufin Tunis sauran kasashe sun samu wannan suna ne daga wajenta sannan kasa ce da ta reni manyan malamai Abu Zaid al-Qayrawani Qayrawan gari ne a cikin ta Abu Zaid al-Qayrawani ake fada mai risala daga wannan garin yake akwai Jami'atu Zaituna wanda ita ce jami'ar da take kunnan doki da Al-Azhar wajen manyan malamai hamshakan malamai wanda suka haskaka duniyar musulmi wanda yanzu Jami'atu Zaituna in kaje banda ba ta tsara ba abin da zaka gani gaba ɗaya duk abin da yake ya sha musulunci an sa ruwa da omo an wanke shi sai dai mata tsirara su za gani da iskanci babu wani abu na ruhin musulunci tun lokacin da Bourguiba ya zo daga Faransa bayan Faransa sun gama tsara shi an gama masa tarbiya an masa training yadda zai yaƙi addini aka kawo shi ya kori wani su danda sarauta ce da mulkiya ce sarkin da yake sarauta a lokacin ana kiran shi Muhammadu Al-Amin Bai ya zo a shekarar 1956 ya kori wannan ya shelanta kasar cewa ta zama jamhuriya har ma ana masa lakabi da cewa ar-ra'isul abadi wato shugaba na dindindin haka ake kiran sa ya shiga shimfiɗa zalunci farkon abin da ya fara yi shine ya ga cewa ya kawar da dukkan wani burbushi da ya rage na shari'ar musulunci abubuwan da ya shafi shari'a da ta shafi auratayya raban gado waye wannan dai da ya saura ake amfani da shi a kasashen yankin abin nan a jihohin arewa din nan wanda su ne ake kira al-ahwalu shakhsiyya to gaba ɗaya sai da ya kawar da su daga kundin tsarin mulkin kasar ya haramta auren mace sama da ɗaya ya halatta karuwanci karuwai na da dama su zo a ba su lasisi su je su buɗe ɗan karuwancin su ya yaƙi dukkan wasu malamai ya yaƙi gemu ya yaƙi taguwa ya yaƙi hijabi haka ya ci gaba da bibiyar malamai yana kashe su a lokaci ɗaya zai iya ba da umarnin a kashe malami 10 saboda wasu yi masa ba har zuwa 1984 lokacin da aka yi masa wata zanga-zanga saboda ya ƙara kuɗin gurasa mutane sun fara shiga wahala kasan Balarabe ba ya da abinci da yake al-khubus saboda ka ya ƙara kuɗin khubus mutane suka fito zanga-zanga a gari to a lokacin ya kirawo shi wannan na yanzu din wanda ake cewa bin Ali Zainul Abidin ko Shainul Abidin da wannan ba Zainul Abidin ba ne bin Ali ya kawo shi bayan da yana can kasashen Turai ya ɗauko shi ya kawo shi ya ba shi matsayin security advisor nashi national security advisor na kasar daga baya ba shi abin da ya shafi harkar tsaron al-qasr al-riyasi wato fadar shugaban kasa sannan daga baya nada shi ya zama ministan cikin gida harkokin cikin gida sannan daga baya kara masa mukami dan ya zama prime minister lokacin da ya kara masa mukamin da ƴan watanni ya yi masa juyin mulki ya kwace mulki domin ya ga cewa wannan tsoho ya fara hauka don ya tsufa sosai saboda haka sai kawar da shi daga kan kujera sai ya hai bayan ƴan watanni kawai da dora shi ta kai Bourguiba sai da ya fara ilani da shelar cewa ya kamata a rage adadin salloli suna hana mutane aiki suna hana a samu production da yawa
mutane a kamfaninnuka ana samun saka saboda su ta sallah zahar da al'asar saboda ka ya kamata a rage waɗannan salloli su koma kawai a maghrib da isha da asuba sannan yazo yace ya kamata a rage awoyin azumi maimakon tun daga alfijir zuwa faduwar rana a dare shi zuwa azhar kawai saboda ana sa mutane suna yin rauni suna kasala ba za su iya aiki ba kaje kan iska yakin badar ba a ramadan aka yi shi ba yakin da Allah ya kira shi al-furqan yawmal furqan yawmal taqal jam'at azumi aka yi shi haka na hittin yakin da aka gargaji wato aka gargaji abin nan a cikin salibiyin a cikin badar shi ma aka yi shi a ramadan akwai a ramadan aka yi shi amma saboda shi addini yake so ya ga a lokacin duniya sai ca akan sa malamai suka kafirta shi to shine ya sassauta bai rage sallolin ba sai zai rage salloli bai rage ba amma ta kai azhar da al'asar ya hade su guri guda saboda haka in aka zo masallaci za a kulle shi lokacin azhar ba za a bude shi ba sai uku saura kwata sannan za a bude ayi kiran sallah uku saura goma a fara sallah azhar idan an gama a minti biyar kaga ya zama san uku saura abinnan uku saura biyar to sai kuma a kira sallah a bada tazaran minti biyar karfe uku daidai sai a yi la'asar sai kuma a koma a rufe masallaci kaga ya hadis aka waye gari mutum bai isa ya fito sallah asuba ba a gidansa ma in ya kunna fitila zai yi sallah asuba to da safe zai ga zabaniyawan burge ba da zabaniyawan wannan shugaban kasar sun zo su tafi da shi wata mata take cewa wallahi ba ma iya yin sallah asuba da fitila sai dai mu kunna candle saboda daga waje in an hango ta window cewa fitilinmu da lokacin asuba ya kulle suke kenan mun tayi sallah asuba kenan wannan ba a maganar ka je ka shiga sahun farko a masallaci wa zaka samu a masallaci wa zaka samu ko liman ba zai fitowa ba to da ba sallar asuba ta zama a gurin su wata alama ce da take nuna cewa wani dan ta'adda ne wani dan tsauran kishin islama ne ya kamata a magance shi ya cika kurkukunsa da masu da'awa masu karantarwa ya cika duk wani wanda zai bude baki ya irin magana nan da nake a nan to shikenan sai dai buzinsa har ta kai zai rika tura zamaniyansa in ya kama mutum a tura zamaniyansa je gidansa su yi lalata da matansa a zo a sa a cikin abin nan a cikin kasafin bidiyo ana rabawa akwai waɗanda sun mutu saboda an mutu iyalansu haka akwai wanda sun haukace akwai wanda sun kamu da cututtuka manya-manya kamar bugu hawan jini da sauransu saboda wannan bakin cikin da suka samu kansu a ciki ina tunawa abokanmu da muke karatu da su a jami'ar Islam a ƴan Tunis idan lokacin fitowa hutu yayi to wallahi ba ta iya tafiya hutu sai gaba ɗaya sun aske gemun su sai talibi ya aske gemun sa ya sai kayan turawa coat da necktie ya saka suka ce mana kuma wallahi suna shiga jirgi wanda zai kai su Tunisia in aka zo ana cewa me kake so zaka sha Coca-Cola ko wine kake so to sai aka giya so aje a gaban su dan tun daga nan su fara bada sayin su ko ba yin islama bane shi kuma kana sauka in kana son ka tsira da rayuwarka ko da mutuncinka to kana shiga kuma ka shiga gidan giya ka shiga gidan giya ka ba giya kan gaban sai baka aje to in akwai zabaniya da suke bin ka suna lekenka to lokacin za su cike wannan ba irin shi muke nema ba wannan namu aka halatta zina karara mutum in aka same shi yana da akwai wanda aka same shi ya auri wata mace bayan yana da aure ya auri ta biyu a koye aka zo aka kama shi aka tattaure shi aka tafi da shi kotu aka je aka ce gashi an kamo shi da laifi dubu-dubu saboda ya auri mace ta biyu alkali ya ce kai yanzu me zaka ci ka yadda kai wannan laifin ya ce a to yaya an ce an same ka kana tare da wata sai ce shi girlfriend din sa ce alkali sai shiga fada ya za ku kamo min wannan wai me yayi da za ku kamo shi kai tashi ka tafi shi wannan ba laifi bane girlfriend din sa ce dan haka alaka suke nan ba haka mutum ne da gaba daya yayi kace kace da kasar ya kace kace da kasar aka zo constitution ma ya hana ya wuce tunda kaida shekara abinda in mutu ya kai shekara 70 bazai ƙara tsaya ba bazai ƙara tsayawa ba kai nuwa da mai shekara 77 ce bi kai nuwa da yanzu yi kai nuwa uku shekaran suka cika 70 ka constitution automatically ya hana shi sai ya kirawo a ƙara fada da constitution din ta fuskar shekaru yadda zai shigo ciki hakan kuma aka yi ya shiga kai nuwa ta hudu ai zai shiga kai nuwa ta hudu ne saboda ya rike kasar gaba daya kowa tsoron shi yake ji kuma ga bakin talauci da ake rayuwa ci saboda ya azurta kansa da danginsa kawai su kadai suke bata kada dukiyar al'umma duk wani babban kamfani da wata babban ma'aikata za ta samu tasu ci ko ta 'yan uwansa ci akwai dangin matarsa wata da ake kira Laila Attarabulsi to duk wannan family din Attarabulsi din haka suka zama masu bala'in kuɗi saboda irin yadda suke kwasa a cikin taskar gwamnati babu wanda zai isa hana su to mutane suna cikin wahala ba aikin ni an hana ku kuma ku yi addini mata ba a yadda sa hijabi ba mace ba za ta sa dan kwali ta rufe kanta ba matukar dai za ta fito ta yi tafiya akan babban titi to za a kama ta ko turai ba irin wannan dokar ba ko faransa da suka tashi suna yakar hijabi ta suka yi a public area ne aka hana inda jama'a za su haɗu amma kan titi ba nan ake kama mutum mace ta sa hijabi to banda Tunis kasar Tunisia mace tana tafiya akan babban titi za a cakke ta saboda ta sa hijabi akwai sanda an yi sallar juma'a ya tura zabaniyawan su aka zagaye masallacin juma'a duk matar da take cikin masallacin nan da hijabi sai da aka mata aka dai aka daure sai da suka sa hannu ta ba za su saki sa hijabi sanna ka suke su mutane sun kai bango sun gaji yara sun gama karatu ba aiki aka wayi gari shi wannan yaron Muhammad Buazizi ya gama karatunsa bai samu aiki ba ya koma yana sai da kayan miya a wulbaro kawai 'yan sanda suka zo suka bibbige shi suka dauki wulbaron suka kifar suka zubar da abinda wata kiris abinnan wata 'yar sanda ya tunusai ta tsinke shi da mari cikin jama'a wanda ya sa ya fusata ya rasa mai zai yi ya nuna bacin ransa shi ne je ya bulbula fetur a jikinsa ya sa wa kansa wuta ashe duk ƙasa ya sa wa wuta bai sani ya sa wa ƙasar wuta ya sa wa mulkin bin Ali wuta abu ana ga kamar karami yana mutuwa shikenan sai kasa ta kama da zanga-zanga ana kokarin a toshe nan can ya balle ya fito cikin ɗan lokaci ya riƙa bada haƙuri shi bai san haka abin yake ba shi ba a gaya masa gaskiya waɗanda suke kusa da shi ne advisors ɗinsa ne ba sa kawo masa labarin yadda yake yanzu na fahimce ku mutum wanda kai shekara 23 kana mulkin mutane sai yanzu kike cewa ka fahimce su wai yanzu na fahimce ku saboda haka zan samar muku aiki yanzu haka zan samar da a wannan shekarar zan samar da guraben aiki 3000 ashe akwai guraben ana waye in babu ta yaya aka yanzu zai samar da su ya shiga tsoro ya hargitse ya rikici to bayan 'yan sanda da sauran sojojinsa na fadar gwamnati suna ta karambata da yaran ana ta karkashe yara mutane kuma ƙara fitowa suke shi ne ya nemi sojoji su fito to lokacin da ya nemi sojoji shi chief abin nan shugaban sojojin na hafsan sojoji na kasar ana ce da shi Khalid Nazar shi ne ya gaya masa cewa ba zai yi wusu yaƙi duk 'yan ƙasa ba saboda haka suna ba shi shawara a tattara ya nashe na shegu shi ne da suka fito maimakon su yi masa aiki shi ne suka ci gaba da kare masu zanga-zanga suna rigima da yara da karnukansu wancan mutum wannan shi ne dalilin guduwarsa da a ce sojoji sun tsaya tare da shi to da har yanzu ana kashe bil adama ba zai saki ba ai irin wannan in kowa zai mutu a ƙasar ya zama sai shi da danginsa zai yadda ya haka to jin cewa sojoji yanzu ba sa tare da shi saboda haka suka ce lalle tare na shi fita to nan ne ya shiga kuma laliban kwasa su tsere da shi kaddafi shi ya fitar da shi da kasar ya ba shi helicopter a fitar da shi faransa da tare ne shi ya yi shekara da shekaru dana musu aiki suna masa tafi suna well done sai ga shi ya zo yana neman su bashi mafaka sun ce ba za su bashi ba karshe banda ma shi waɗanda ma suke garin ɗan uwansa aka kaɗo su aka fito da su daga gidajen su da hotelikan da suka kama aka ce sannai ba a san su a garin ya tafi Italiya suka yi karɓarsa ya tafi Spain suka yi karɓarsa ya dawo Qatar da ba abin nan
da Qatar da Emirates United Emirates suka ce ba su karbe shi ba to shine yana ta bulin bituwa a sama Saudiya suka ce zo sauka amma bisa sharuɗa ba zai magana da kowa ba ba za a bugo masa waya ba zai buga ba zai rubuta kadda ba za a rubuto masa ba za a ganshi ba zai ga wani ba kurkuku dai kawai to ni na so a ce sun kyale shi ya kore a sama shi ma ya dantana abin da yayi wanda ya rayu dantana ai duk mutane ba su so ma a karbe shi ba a bar masa ya ci ya kone ya ji abin da wanda ya ji to wata kira Allah ne yake so kafin ya kona shi a nan duniya din ya dantana masa wulakanci ya fara wulakanta dan na tabbata su ma Saudiya idan surutu yayi yawa za su ce to su ba su iya zama da shi ba za su sallame shi to karshe dai za a cafke shi kuma za a kashi kasar ɗan kasar da yau suka kama za su cinye naman shi da shi saboda cike suke da jin haushinsa dan yanzu haka bin ɗan uwansa ake duk wani wanda yake da alakar shi ana cafka wanda ya kamata ya zama izina ga dukkan wani azzalimi na duniya ya kamata ya zama wa'azi ya zama darasi ga dukkan wani azzalimi a duniya ya san cewa inna allaha la yumli lizzalim حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حكا كامو أبنجي ينا أينهن يوى الظالمي أول تعالى لاني لأن دو يكاما شما ذي أكو بشرام حكا أبنجي شأن نسا تو يكا ما تدوانا الظالمي يقول لدو أنه يزم متى إذناه أخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى sannan su sani cewa babu wata babu wasu wata al'umma da zaka hada mata kafirci da talauci kuma ba sai maka irin wannan bore da karshe ba ka hada musu talauci ka hada musu kafirci ka haramta musu addini ka haramta musu duniya tana yiwa wasu al'ummomin idan ka ba su duniyar sai su hakura da addini kamar yanzu kasashen turai da suka fito suna bore da aka raba su da addinin sai aka saka musu duniyar zaka za a ba ku duniyar amma an raba su da addini zaka aka raba mulkin da tsarin mulkin da coci shikenan sai aka zauna da su lafiya sannan in ka bar mutum yayi addinin sa baka takura masa ba sai ya baka kaje ka ci duniyar ka ba dai sata ce da waye da waye kaje kai ai akwai ranar kindallanci amma kace mutum ba zai addini ba kuma ba zaka ba masa duniyar ya kama ba to kowa zai zama buazizi saboda kasa za ta kama da wuta to abinda yake nan kuma duk kasashen yanzu duk cikin wato kasashen shugabannin kasashen Larabawa na yaƙi ruwa sai ta yi suke sai sassautowa suke a rage kudin fetur a rage kudin gurasa a rage kudin waye a rage kudin to ba muna ganin wannan darasi ne ga azzalibanmu da muke fama da su a nan wanda suka sayar da al'umma suka ɗauki addininmu da al'adunmu da mutuncinmu da izzarmu suka je suka sayar kuma yanzu suke neman mu zo mu taimaka musu yadda za su kwato ba su taɓa tsammanin cewa in sun ba su kuma ba za su dawo musu da shi ba ai abin da ya faru ke suna zartar cewa ai za su ba Obasanjo gabo ne suna ga yana barkwanci yana ta dariya suna ga nan gabo ne mu ba shi idan magana kuda ake damme in kudin ne ba za a ba musulmi babu musulmi a raba su suka fi yawa musulmai da suke cikin yaraba su suka fi wanda ba musulmin ba a je a dauko musulmi a Lagos a bashi mana ba dai ku da arewa yake cewa ba ai ba cewa kai kirista da musulmi ba to amma sai aka dauko wannan daga cikoko ana ganin shi gabo ne yana magana yana ba da yana ba dare aka bashi ashe ba shine ba ba wanda suke zato bane ya rike kam wai yanzu kuma wai a lallashin su saki halai su saki ko babu abin takeici mu tsaya muna ta tunanin wai ga arna suna ta kaza suna ta kaza suna ta kaza arna suna cewa zaben nan da za a yi na kristanci ne mu an yi mana kaza an yi maka to me kake so su fada me kake jira a ce wanda ba addinin ku daya ba ya fada dangane da kai musulmi ya ce in munci za mu gina muku masallatai za mu ba ku mukamai za mu yi kaza za mu haka kake jiran ya ce maka saboda haka abinda zai faɗa daman abinda ya kamata kai tsammanin ya faɗa ne har a rubai mun kisa a ce kirista sun ce kaza ni na gaba wani abu sabo har da za ka yi mun kisa a ciki ubangiji tuni ya gaya mana walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millati wa dulaw takfuruna kama kafara takununa sawa maganar wai a ce sun ji cewa ku nasu ne ai ba zai yi ba kai din nan yanzu da hankoran da kake musulmi su samu mulki su taimaka ƴan uwansu musulmi a karfafa addini a karfafa musulunci a karfafa al'umma ta musulmi a karfafa arewa ba har kake so ba to su kuma su samu kace su ba za su yi haka ba ko kun samu ba ku yi ba su kuma suka samu yanzu suke cin moriyarsu kafin abin ya fita daga hannunsu to ni abinda ban gani ba har yanzu shugabanninmu na arewa musamman shugabanninmu na siyasa wanda su ake so yanzu a kwato a dankawa har yanzu ban ji wanda yayi ilanin tuban sa ba yace yayi wa al'umma kuskure yana neman gafarar al'umma kuma haka ba za ta ƙara faruwa ba ba ma a ya fito fili ya fada ba ko a asirce a zaman da ake yi a koyini babu wanda ya taɓa ruwaito mun cewa wannan manyan an zaura da su sun ce mun gane kuran sai dai kawai ya za mu ba ku kuɗi ku je ku lallashi su wane su zama tare da mu dan arewa yanzu ƙur'arsa za ka kasu gida ko biyar duk wani kirista ƙura'a ɗaya wuri ɗaya zai jefa ƙura'arsa duk wani kirista yana ɗan takara guda ɗaya shi zai jefa ƙura'arsa amma kai za ka jefa mutane daban-daban wanda duk musulmi ne wasu daga cikin kuma za su jefawa shi annan don haka dole ƙura'a ku taka caccala ta yayi an yayyaga ta to ka gaya mun kullun kasu hudu ne ko kullun kasu biyar ballantana ka ce kashi ɗaya cikin biyar ɗin nan zai bige adadin waɗancan rijistarmu ni ina ga tun lokacin da aka yi national convention aka gama yanke sakamako daga sama yanzu abin da ya rage sakamako na ƙasa amma na sama an gama yanke shi ba na cewa ba za a iya samun canji ba ubangiji yana iya yin komai amma da sharadi mu koma mu rike shi mu gyara alaƙar mu da shi mu biyo hanyar da ya kamata mu biyo mu gyara kawukan mu gyara bukatunmu mu yi addu'a amma ba maganar mu yi ƙura'a ba wannan ƙura'a za ta samu kwato abinda aka kwata ba da ƙura'a aka kwace shi ba ina tabbata wannan siyasar da ta rige wa dan arewa ba da ƙura'a kan kudi ya karbe ta ba da jajircewa ta mutanansa da kishin mutanansa da san addinin mutanansa da san yankin sa yasa ya karbe shi to wannan shi zai samu karba mu so addinin mu koma ga Allah mu kyautata alaka mu da Allah in muka yi haka to wataƙila Allah zai kawo mana wata mafitar da ba ma tsammani amma har kawai dan in je rijista wa ce da wannan ne zan rinjaye su to ai ban ga hanyar ba komai ubangiji yana sa masa asuba komai da ka gani akwai sabab to sabab din yanzu ba yana tare da mu bane haka sun mu ne dan haka mu je mu yi rijista za ta amfane mu a wasu abubuwan daban ko mu ci gaba da addu'a mu roki ubangiji madaukakin sarki ya samu mana da mafita ya ganar da shugabannin mu su fahimci cewa addini wani abu ne da tilas in kana son rayuwarka ta yi kyau da kai da al'ummarka sai ka rike shi kuma su ma su yi kishin musulunci yadda su waɗancan suke kishin addininsu ban ga dalilin da zai sa ka ji haushi ba dan ana nuno jalasan a cikin coci ya yadda da addinin sa saboda haka yana yi kai ma naka a nuno su a masallatai jalasan ya ce kar su zo masallaci ka yan jarida su ɗauke su amma ba sa so in ka zo musu da magana a ce su ba nan ne a gaban su ba wani ya ga cewa ba matsafa da bokaye da waye su suka fi masa amfani sama da addu'ar da musulmi ƴan uwansa za su yi masa yana ga addu'ar ba za ta yi wani ba za ta ci saboda haka dole sai mun gyara sannan Allah madaukakin sarki shi ma ya gyara mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da wannan ne nake ganin ya kamata in dakata domin lokaci ya tafi masu tambayoyi sai su hakura abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada a dan mu koyi Allah ya bi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi